sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Talata daya ga watan Satumba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Baballe da kanan labaran duniya.
Inda ya rage makonni tara gudanar da zabe a Amurka, shugaban kasa Donald Trump da abokin takararsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden ke Litinin sun tsora junan salhakin tashe-tashen hankali kan titina da ke da nasaba da nuna wariyar launin fata. A jiya Litinin gwamnatin rukun kwariya ta Sudan ta rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da dakarun juyin juya hali na Sudan SRF bata gamaira kungiyar 'yan tawaye daga yankunan Darfur, kudancin Kordofan da kuma Blue Nile. Prime Minister Canada Justin Trudeau ya ce kasarsa ta cimma yarjejeniya jiya Litinin tare da kamfanin Novavax da Johnson & Johnson na samar da miliyoyin allurar rigakafin coronavirus da suke gwadawa.
Kanan labaran duniyan kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa magungunan gargajiya na taka muhimmiyar rawa wurin samar da lafiya a nahiyar Afirka. Sai dai wasu masana kuma na matashiya cewa akwai abin kula game da magungunan gargajiyar.
Kowane magani za ka iske yana da wasu sinadarai wanda za su iya kawo illa a cikin jikin mutum. To maganin gargajiya za ka iske cewa ba a tantance waɗannan sinadaran ba.
Gwamnatin jihar Borno ta da ɗaukar matakan maida 'yan garin Baga da ke neman mafaka a sansanoni a Maiduguri zuwa garuruwansu, inda gwamnatin ta kafa kwamitin da zai wannan aikin. Ga kuma kalaman shugaban kwamitin.
Na farko dai za a je Baga a duba me ya kamata a yi wa mutane. Magudanan ruwa za a gyara tunda damuna ne, gidajensu za a gyara, wajen bohol za a gyara, asibitoci, duka wayannan wurare da ya kamata a gyara za a gyara.
Bayan haka Aliyu Mustapha Sokoto zai gabatar da shirin tsaka bai wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga shakun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Yayin da ya rage makonni tara gudanar da zabe a Amurka, shugaban kasa Donald Trump da abokin takararsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden jiya Litinin sun dora junan salhakin tashe-tashen hankali kan titina da ke da nasaba da nuna wariyar launin fata da kuma yadda 'yan sanda ke musgunawa 'yan tsiraru da suka barke a 'yan kwanakin nan. A jiya Litinin, Trump ya wallafa a shafin Twitter cewa yana shirin kai ziyara a Kenosha ta jihar Wisconsin a yau Talata, inda zanga-zanga ta koma tashin hankali a makon da ya gabata bayan da wani ɗan sanda ya harbi wani mutum bakar fata a baya yayin da yake kokarin kama shi. An zargi wani matashi farar fata ɗan banga da ya yi ikirarin kare shaguna a Kenosha da kashe mutum biyu da kuma raunata na uku a lokacin zanga-zangar akan titina a lokacin da yake nuni da Biden. Trump ya ce tashin hankalin a jihar Wisconsin da rashin zaman lafiya a garin Portland na jihar Oregon da ke arewa maso yammacin Amurka ya tilastawa Joe mara kuzari fitowa daga kasan gidansa a jihar Delaware da yake yakin neman zaben ranar uku ga watan Nuwamba don ya kaucewa taron mutane da yawa a lokacin annobar coronavirus. A wani jawabi da ya yi jiya Litinin a Pittsburgh, Biden ya dora laifi kan Trump na tashin hankali da ya barke a sassan kasar yayin da Amurka ke fama da yaduwar zanga-zanga da a wasu lokuta kan rikide zuwa tashin hankali da kuma zanga-zangar adawa da yadda 'yan sanda ke musgunawa tsiraru da kuma rashin daidaito a cikin jama'a Amurka. A jiya Litinin, gwamnatin rukun kwariya ta Sudan ta rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da dakarun juyin juya hali na Sudan SRF wata gamaira kungiyar 'yan tawaye daga yankunan Darfur, kudancin Kordofan da kuma Blue Nile. Yarjejeniyar mai cike da tarihi da aka kulla bayan shafa shekara ana tattaunawa da Sudan ta kuda ta karɓi bakunci ta yi tanadin raba mukamai, haɗa jami'an tsaro, 'yancin ƙasa da kuma dawo da waɗanda suka bar muhallansu a cikin shekarun da aka kwashe ana rikici. Bangarori biyu na 'yan tawaye da suke cikin ƙungiyar 'yan tawaye ta SLM da SPLMN sun ki shiga cikin yarjejeniyar ta zaman lafiyar. Amma mai magana da yawun gwamnatin rukun kwariyar Sudan Faisal Salihi ya yaba da yarjejeniyar. Ya ce zaman lafiya shi ne a kan gaba daga cikin abubuwa goma da gwamnatin rukun kwariyar ta kudura aniyar magance su. Ya ce tun a watan Satumba bara wakilai suka haɗu a Juba, kana suka sanar da ayyana yarjejeniyar Juba. Salihi ya ce gwamnatin rukun kwariyar tana farin ciki na cimma wannan mataki, amma suna sane da cewa har yanzu akwai zagayen tattaunawa da ake bukata tare da kungiyoyin 'yan tawaye na SLM da SPLMN domin fatan cimma cikakkiyar yarjejeniyar zaman lafiya da kowa zai amince da ita. 'Yan tawayen sun gwabza fada tare da dakarun da tsohon shugaban kasa Umar Al-Bashir ya tura, wanda sojoji suka hamfara da shi a watan Afrilun 2019 bayan shafa watanni ana zanga-zanga kana aka miye gurbinsa tare da gwamnatin hadaka tsakanin sojoji da farar hula.
Kafin Baballe ya sake dawowa da wasu ƙarin labarai, bayan tarwatsa garin Baga da ke ƙaramin hukumar Kukawa a arewacin Borno wasu 'yan shekaru da suka gabata, gwamnatin jihar Borno ta kaddamar da wani kwamiti mai mutum 23 da zai yi aiki 'yan gudun hijiran, da yanzu haka ke neman mafaka a wasu sansanoni 'yan gudun hijira da ke cikin garin Maiduguri don maida su zuwa garin Bagan, sakamakon tabbaci da jami'an sojojin suka baiwa gwamnatin jihar Borno na cewa an samu zaman lafiya kuma ana iya maida waɗannan mutane zuwa garuruwansu. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu.
Garin Bagan da ya gari ne da ke da hakokin kasuwancin kasa da kasa kuma ke gaban tafkin Chadi, da hakan ya sa masunta da manoma da dama ke gudanar da harkokinsu da ma makwabtan kasashe. Sai dai shekaru biyu da suka gabata kenan, wasu da ake san cewa 'yan kungiyar Boko Haram ne suka tarwatsa garin Bagan, wanda daga bisani jami'an sojan Najeriya suka sake kwato garin daga hannun maharan. Professor Babagana Umar Zulum dai shi ne gwamnan jihar Borno.
Following my visit to Baga on the 5th of August 2020, on an inspection tour to interface with the military to see things for myself, the formal letter was written to the chief of army staff notifying of the desire for the people to relocate to Baga. The letter received the blessing of the military.
Yace bayan ziyarar da na kai garin Baga a ranar 5 ga watan Agustan 2020 da kuma na zaga danganewa idanuna al'amura na matattuna da jami'an soja, marwuza babban hafsan sojan kasa a niyarmu don maida mutanen nan zuwa garin Bagan, wasiƙar namu ta samu karɓa wajen jami'an soja.
To put in place all the requirements that will ensure safety of lives the people and properties on the return.
Yace wannan committee za su aiwatar da abubuwan da ya dace, zai kare lafiyar dukiyar al'umman da za su koma, da kuma zai maido da harkokin fararen hula da ma tantance 'yan gudun hijira da suka fito daga garin Bagan da za a musu tanadin komawar. Honorable Kakashau Lawan da shi ne commissioner ma'aikatar shari'a na jihar Borno kuma shugaban wannan committee.
Na farko dai za a je Baga a duba me ya kamata a yi wa mutane. Magudanan ruwa za a gyara tunda damuna ne, gidajensu za a gyara, wajen bohol za a gyara, asibitoci duka nan wurare da ya kamata a gyara za a gyara. Bayan nan me kuma ya kamata a yi wa jama'a? Abinci za a basu, kayan sawa za a basu, ko kuwa sana'a za a basu su je su yi? Duk wannan abubuwan za mu duba kafin mu baiwa gwamnati shawara, gwamnati ta yi abin da ya kamata. Kuma za mu gudanar da harkan tsaro, za mu haɗa kai da jami'an tsaro tunda su ma suna cikin wannan committee, mu tabbatar da ba a shiga garin Baga an sake yin ta'addanci ba.
Ya batun gyaran gidajen mutanen da suka rasa mahallansu ba?
In ka kula tunda gwamnatin nan ya zo shekara daya da wasu watanni, duk garuruwan da aka kona an ci gaba da gina su, kuma ana mayar da mutane, kwanan nan an mayar da Ajiri, an mayar da Auno, yanzu haka za a mayar da Kawuri, dukka sai da aka gina musu gidaje. Yanzu da muke magana da ku haka akwai kayan gini da yake mangunan wanda za ka yi Baga fara gine-gine.
Za ka dai mafi yawan 'yan gudun hijira da ke zama a irin waɗannan sansanoni da ke cikin garin Maiduguri sun zako su koma garuruwansu na asali don ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda yake. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda biyu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Baballe dauke da sauran labaran duniya.
Prime Minister Canada Justin Trudeau ya ce kasarsa ta cimma yarjejeniya jiya Litinin tare da kamfanin Novavax da Johnson & Johnson na samar da miliyoyin allurar rigakafin coronavirus da suke gwadawa. Yarjejeniyar biyu na Canada sun biyo bayan wata yarjejeniya daban tare da kamfanin Pfizer da Moderna da aka sanar makonnin da suka gabata, kuma wannan shine misali na baya-bayan nan da kasashe suke hanzarin samun rigakafin. Canada dai tana mataki na karshe na tattaunawa don ta samu allurar kamfanin AstraZeneca, kuma tana tattaunawa don samun wasu rigakafi na Pfizer, a cewar ministan kasuwanci Anita Anand. Anand ta faɗa wa manema labarai cewa abin da muke ƙoƙarin yi shine mu tabbatar cewa idan an samu rigakafin muna kan gaba. Canada tana da yawan mutane kusan miliyan 38, kuma yarjejeniyar hudu na rigakafin da ta sanya wa hannu ya zuwa yanzu sun baiwa kasar rigakafin akalla miliyan 88 tare da wani zaɓi na samun ƙarin dubban miliyoyi. Trudeau ya bayyana a lokacin da ya sanar da yarjejeniyoyin a Montreal. A karan farko an tuhumi wani da ya bayyana kansa da ɗan ƙungiyar gwagwarmaya da aka fi sani da Antifa da hannu a wani mummunan harbi, an kuma ba da rahoton cewa ana gudanar da bincike saboda kashe wani magoyin bayan shugaban kasa Donald Trump a ranar Asabar a garin Portland na jihar Oregon. Yunkurin zanga-zanga da masu sassaucin ra'ayi ya koma ga matakin tashin hankali a baya domin nuna adawa da kungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi amma ta rage farin jini. Aaron J. Danielson shine wanda aka harba a kirji, yayin artabu da ya barke tsakanin mambobin kungiyar masu tsatsauran ra'ayi da ake kira Patriot Prayer da kuma masu zanga-zangar adawa da ta hada da Antifa da sauransu. Yan sanda suna bincike amma basu bayyana sunan wanda ake zargi ba. Jaridar Portland mafi girma za Oregonian duk da haka ta rawaito cewa yar uwar Michael Forrest Rohanna dan shekaru 48 ce ta bayyana shi a matsayin dan bindigar. Mun tuntuɓi yan sanda kuma muka tabbatar da cewa mun gane Michael a cikin hotunan, yar uwarsa ta faɗa wa jaridar. Kuma binciken laifuka ta Amurka wato FBI ta ce tana tallafawa binciken.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake samun ci gaba wurin amfani da magungunan gargajiya wurin samar da lafiya a nahiyar Afirka, wasu masana harkokin harhaɗa magunguna suna kira akan yin la'akari da yadda ake amfani da magungunan gargajiyan ba tare da tantance yadda ake sarrafa shi ba. Masana a fannin kiwon lafiya kamar su Dr. Mashidisu Mwete ta hukumar kiwon lafiya ta WHO ta ce ko shakka babu magungunan gargajiya na taimakawa ainun. Ga dai Babangida Jibrin da rahoto akan haka.
Babban darakta na hukumar lafiya ta duniya mai kula da nahiyar Afirka Dr. Mashidisu Mwete ta ce yanzu haka akwai kasashe 40 da ke amfani da tsari irin na magungunan gargajiya a maimakon guda 8 da ake da su a shekara ta 2000. Haka kuma akwai makarantu ko jami'o'i da dama a kasashe 24 wanda suke amfani da magungunan gargajiya a darussan da suke koya wa dalibai wajen nazarin hada magunguna da kuma likitanci. A taron manema labarai Oni na Ife Oba Adeyeye Ogunwusi ya bayyana buƙatar ganin an fara amfani da irin waɗannan magunguna na gargajiya a asibitocinmu tare kuma da samun goyon bayan gwamnati domin nasara a wannan tafiya.
Can come together, we can provide that same solution that our ancestors provided in the 15th and 16th
sau da yare akan samu rashin fahimtar juna tsakanin masu maganin gargajiya da kuma na nasara. Pharmacist Salu Ibrahim wani likitan hada magunguna ne a Najeriya kuma ya mun karin haske game da bambance-bambancen da ake samu da kuma ingancin magungunan guda biyu.
Bambancin maganin gargajiya na asibiti ko na likita na turawa shine shi dai maganin gargajiya yawancin shi zaka ga cewa ana samun shi daga itace ko tsirrai daga sauya ko bayan ice ko kuma wasu haɗe-haɗen itatuwa haka. Shi yawanci maganin gargajiya za ka iske cewa baya da yawanci ka'idar za a ce ko sha wajen sha ma baya da adadin sha, za a ce ko ka ɗiba ka jika a cikin wani kwarya ko ka jika a cikin kwano ko kofi ka ɗiba ka sha, wato wajen awan ba a tantance awan shi sosai kamar yadda na Bature yake da mizani wajen awo. Sannan kuma shi yawanci magungunan gargajiya ba a tantance su aka hidda, kowane magani zaka iske yana da wasu sinadarai wanda za su iya kawo illa a cikin jikin mutum. To maganin gargajiya zaka iske cewa ba a tantance waɗannan sinadaran ba.
Jama'a da dama dai yanzu haka a nahiyar ta Afirka na ci gaba da rungumar amfani da magungunan gargajiya walau dai saboda rashin karfin tattalin arziki ko kuma ittifakin cewa ya fi musu maganin nasara kamar da wannan malami ya shaida man.
Sallama Muhammadu yana amfani da maganin gargajiya don wani lokaci lalura na kama ni kamar hannuna ka in je yana ciwo ko ciwon jiki haka sai in je in yi bayani. Na je na masa bayani irin maganin da za su duba ya dace su baka ka je ka aiki da shi sai ka ga waraka ta zo sauki ya zo.
Babangida Jibrin, Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin, Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma a kilowatt 1530 a matsakaicin zango. Da masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Masalar abun abu ne wanda ba wanda ya gane kanta, kuma kaga wannan irin wannan yaki ba wace yaki ne wanda irin fito na fito da ake tsakanin soja da soja bane.
Gaskiya gwamnatin tarayya ba ta yakan wannan al'amarin da gaske. Wannan shine babban abun da yake haifar da wannan abun ya gagara karewa.
To jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mawuya. Duk da yake mun yi shekaru muna magana game da matsalar rashin tsaro musamman wacce ta shafi Boko Haram, abin mamaki shine cewa wannan shiri ne shine shirin farko da zamu gabatar daga Maiduguri a jihar Borno, Najeriya, wacce ita ce wato asalin samu wannan matsalar ta Boko Haram nan ne mazaunin shugabanninta, daga nan ta samu tarihi da sauransu. To amma wannan ne karo na farko da zamu ji daga su kansu mutanen cikin Maiduguri dangane da wannan matsalar da kuma bambancin ra'ayoyi da suke da shi game da sansanarta da yadda take gudana da kokarin da ake na shawukanta da kuma matakan da hukumomi ke dauka na tinkararta. Yau wakilinmu da ke can Maiduguri din, wato Haruna Dauda, ne ya hada hancin mutane guda biyu da suke da masaniya sosai game da wannan al'amari din, kuma zamu barko yanzu nan ya gabatar muku da mutane da amma muna son mu ga muku cewa yau daga cikin abubuwan da zamu ji za su hada da ta fuskar ita gwamnatin Borno din, wasu daga cikin dalilan da suka sa har yanzu aka kasa kawo ƙarshen wannan matsala ta Boko Haram din. Sannan kuma duk da cewa aksarin manyan kusoshi mukarraban shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ke wato da alaka da harkar tsaro duk daga wannan fanni na sashen arewa maso gabacin Najeriya din suka fito, za mu ji tasirin su a kokarin kawo ƙarshen wannan matsala. Ba tare da bata lokaci ba, ga Haruna Dauda da bakin sa.
Assalamu alaikum masu sauraro. Wannan shiri na tsakar mai wuya ya gayyato kwamishinan ma'aikatar yaɗa labarai da al'adun cikin gida na jihar Borno, wato Honorable Babakur Abba Jatau, da kuma Malam Adamu Dan Borno, wanda ke lura da al'amuran yau da kullum. Shi hada bibiyan yadda al'amuran tsaro ke gudana a shiyar arewa maso gabacin Najeriya, don tattauna irin matsalolin da ake fuskanta da kuma neman mafita game da irin yadda ake ci gaba da samun hare-hare a wato na yan kungiyar Boko Haram a wannan shiyar arewa maso gabacin Najeriya, musamman ma a jihar Borno inda wannan lamari ya fi kamari. Malamai, ina muku barka da zuwa.
Yawwa, zan fara da kwamishinan yaɗa labarai da al'adun cikin gida, wato Honorable Babakur Abba Jatau. Za mu koma ne game da matsalan tsaro da ya addabi wannan jiha kusan shekaru 11 da ake fama da shi, haka bai kawo ƙarshe ba, duk da cewa gwamnatin jiha tana bada nata gudunmawa, ita kuma jami'an soja suna bada nasu iya nasu kokari. Ranka ina ganin ka, menene kake gani yake sa wannan abu har yanzu yake kawo ƙarshe a wannan jiha?
Wato matsalar abu ne wanda ba wanda ya gane kanta, kuma kaga wannan irin wannan yaki ba wace yaki ne wanda irin fito na fito da ake tsakanin soja da soja bane. Wannan yaki ce wato ta zo ta hadu da wasu irin dabarun yaki na sunkuru. Su abokan gaban ba a san su ba, ba a ganin su, kuma ba su da uniform, ba su da alama. Ba kamar soja bane wanda dole sai ya sa uniform, dole sai motan shi da namban shi, dole inda zai fita da dole ne kawai ya fita a shirye, kuma an san cewa yana kan shiri. To wannan mutane kuma ba mutane ne wanda an san gashi nan inda suke ba, kawai za su ji dai kawai sun fito. Kuma baya ga haka akwai abubuwa guda biyu, akwai terrorism, akwai kuma insurgency. To duk dai wani abu wanda yana tattare da abinda ake kiran shi wato change of
culture,
ko akida, ko kuwa indoctrination. Kaga duk mutum wanda ya kama wannan abin ya cewa wannan fa abinda nake yi din nan shine gaskiya, kuma na san cewa wannan ita ce hanya daya tilo wanda idan na samu nasara, to in ban samu nasara ba zan samu yardan Ubangiji, to wannan abin yana da wuya a shawo kan shi. Dole zai an hada abu biyu, da dole kamar yadda an same su an shawo kan su shiga wannan a dalilin bayanai, kasidu, da kuma karantarwa dole za a saki amfani da wannan hanyar a ganar da su cewa wannan abin da suke yi fa ba daidai bane kuma kaga zubar da jinin al'umma Allah ya ce idan mutum ya kashe mutum daya tamkar ya kashe kamar al'ummar da suke cikin duniya ga baki daya idan kuma ka saving mutum daya ran ka cetar da ran mutum daya kuma ka cetar da duk al'ummar da suke doron kasa to saboda haka abu ne mai wuya zo abinda za a yi dole sai a hada da roƙon Allah kana kuma a ringa wa'azantar da su so that domin su gane don dukkan mu ba wai mun zo daga wata planet ne daban ba da duniya daban ba dukkan mun tashi a nan a Najeriya muke da ma'ayin Najeriya muke yare mu da addini mu da you know kabilu mu da so saboda ga banga alama ya muna cikin wannan hayaniya har zuwa shekaru 111 ba
to bari dawo gare ka Malam Dan Borno ganin cewa aka bayar da shi commissioner ce shekara 111 na fama da wannan matsala sai ina ne kake gani wannan abin ya ci kawo karshe
gaskiya gwamnatin tarayya bata yakan wannan al'amarin da gaske wannan shine babban abin da yake haifar da wannan abin ya gagara karewa
menene dalilin ka fadin haka
dalili shine gaskiya wayannan mutanen fa ba mala'iku bane ba aljanu bane mutane ne kaman mu shi commissioner ya tabbatar da babu wata karamar hukuma wanda bata karkashin shugabanci na wani kakama daga kan lawan ko bulama ko aja da sauransu akan san cewa ga su suna guri kaza akan iya sani amma ba a iya zuwa a zo a yake su wannan shine sakacin da yasa har yanzu wannan abin yake karewa an mun duba ai muna da ci gaban da ya kamata a ce yanzu ko da ta jiragen sama ne ko da ta kasan ne a ce an samu cikakken bayani game da inda suke amma har yanzu in na fahimci maganar commissioner fa yana kokarin cewa ba a ma san a inda suke ba wanda kuma kusan kullun gaskiya ana fito da reportanni ga su suna guri kaza ga su suna guri kaza commissioner zai zama shaida yau in ka tsallaka bayan jiddari polo duk wani wanda ka gani yana rayuwa a gurin zaka samu mai wannan akidan ne mu bar ma maganan wai mun jejeje sosai so saboda haka ina so commissioner ya saki bude tunaninsa har yanzu ya fahimci inda wayannan mutanen suka dosa gaskiya har yanzu sanannu ne an san su gwamnatin tarayya bata yakan su da gaske ne wannan shine gaskiya babban
commissioner kaji abinda Malam Dan Borno yace kamar wadannan sanannu ne kamar duk da cewa fadi gwamnatin tarayya ne ya kace kallon abun
a to inda tunda sanannu ne to yanzu ya rage galuma ka san irin wannan abun in ta tashi ba zai yi gwamnati ta kai ta yake su ba dole gwamnati sai ta samu bayanai sirri cikakke inda suke yadda suke to da wannan za a yi a shakan maganansa da ya fada cewa wayannan mutane an san su ga inda suke to inda lalle gaskiya ne in an san cewa ga shi nan haka din ne abin yake to mutanen da suke zama a wurin ba su yi a gwamnati adalci ba ko kuwa ko gwamnatin karan kanta kana gani ko yaushe dai ba abin da ba kan particular da gwamnatin namu na jihar Borno wannan kaga baya ga jami'an tsaro wanda muke da su ta kasa soja police ss navy migration custom da muka sani da ake kiran su operation lafiya dole to baya ga haka kuma ai gwamnatin Borno karan kanta ta zo ta kawo kamar su vigilante kamar su hunters kamar su civilian JTF you know wannan mutane duk suna tare da wannan sojojin da suke wannan yaki in dai da gaskiya dai maganan da Dan Borno ya faɗa da gaskiya yake ko ba ka ba to ya kamata in ma su sojojin ba su so su yi wannan abin ina jin ya kamata mutanen da sun san da inda suke din sai su bada bayanai a inda suke ko baka ba so a hadin an bada bayanai kuma ba su zo sun yi ba daga nan ne za mu tabbatar cewa yes lalle gwamnatin tarayya ba ta da niyan gama wannan abun amma in ba wai an bayar ba wai sun sani ba ko baka ba kuma a cikin su akwai mutane mu ba wanda su ba soja ba police ba amma su ne da kansu suka sa kansu ko baka ba sun ce za su yaki wannan abun kuma za su taimaka kuma na tabbata cewa wayannan mutanen in dai sun sani ba za su ja baya ba ba za su sa gwamnati kunya ba to abu ne dai kawai wannan abin dai kawai Allah ya kawo mana saukin ta sai dai kuma akwai abu daya da zan fada game da wannan abin kawai ayar tambayar da zamu ce me yasa ne ba a zuwa a same su sai dai su zo ko baka ba to in dai an san inda suke za a je a same su amma idan mutum wanda ba waje ba a san take meme ako na imani cewa na saba magana da wani soja yana ga mun cewa ana ba su irin bayanin sirri a cewa na mutane suna nan waje kaza sun je wajen ba a samu su
to tun daga gani
da kuma wata kira masu bada bayanin sirri din kira suna aiki fuska biyu sai su ga musu cewa ga inda wayannan mutane suke sai kuma su ji musu ba ku shirya wayannan abunan so abuna muke zo da duk jama'an da muke da tare da su dole ne kowa da kowa ya sai a tsayin daka ya ga cewa ya bada nashi iya taimako domin mu samu mu shawo kan wannan wahalan da Allah ya sa mu ciki
Allah ya cire mu ga alamu dan borzon dawo gare ka akwai wannan in ka duba za ka kamar duk manyan hafsoshin sojoji mafi yawan su ka bada babban hafsan sojan kasa na Nigeria General Buratai da babban hafsan sojan sama na Nigeria wato Sadiq Abubakar da kuma mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro Baba Gana Mangunu dukkansu da dai wasu ma daga cikin manyan jami'an tsaro ɗan tarewa maso gabacin Najeriya ne mene kake gani ke kawo tsiko na kawo ƙarshen wannan matsala kuma wannan matsala ya fi yawaita ne a shirin arewa maso gabacin Najeriya
alhamdulillah ka san duk lokacin da aka ce mutum zai yi aiki mu yanzu ba abin da yake ba mu takeici shine ba wai dan ma kasancewar su ɗan gurin ba wannan kadai ne ma yake ba mu takeici ba koda ba ɗan gurin bane a matsayin su na ɗan Najeriya ya kamata a ce su rika ceton ran dan Najeriya a duk inda yake
to wannan ne ƙarshen kashin farko na wannan mahala da muka fara daga Maiduguri Najeriya daga da matsalar rashin tsaro a cikin wannan bangare na Najeriya din idan Allah ya kamu mako na gaba zamu ji wasu daga cikin dalilan da ita hukuma ko kuma gwamnatin jihar Borno take bayarwa na nuna abinda take ji yasa har yanzu ba iya shawo kan wannan matsala ta Boko Haram din ba sannan kuma mun san cewa aksarin mukarraban shugaba Buhari masu kula da harkokin tsaro wato kuma dojin sojoji yawan su daga bangaren sashen arewa maso gabacin Najeriya din suka fito wani tasiri suke da shi akan wannan al'amari sai a dakace mu mako mai zuwa yanzu ka madadin shi wato su baki namu shi kwamishina Baba Kura Abba Jatau da kuma abokin hirarci Malam Adamu Dan Borno sannan da shi Haruna Dauda da shi da muhawara din tare da Grace Alheri Abdul da tada muhawara din Ali Mustapha Sokoto ne ke muku ban kwana daga Washington DC na huta lafiya
to madalla a gaida da Sokoto yanzu kuma ga labarai a takaice
rage makonni tara gudanar da zabe a Amurka Shugaban kasa Donald Trump da abokin takararsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden je Litinin sun dora junan su alhakin tashe-tashen hankali kan titina da ke da nasaba da nuna wariyar launin fata da kuma yadda 'yan sanda ke musgunawa 'yan tsiraru da suka barke a 'yan kwanakin nan. A je Litinin Trump ya wallafa a shafin Twitter cewa yana shirin kai ziyara a Kenosha ta jihar Wisconsin a yau Talata inda zanga-zanga ta koma tashin hankali a makon da ya gabata. Bayan da wani ɗan sanda ya harbi wani mutum bakar fata a baya yayin da yake kokarin kama shi. A jiya Litinin gwamnatin rikon kwariya ta Sudan ta rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da dakarun juyin juya hali na Sudan SRF wata gamayyar kungiyar 'yan tawaye daga yankunan Darfur, kudancin Kordofan da kuma Blue Nile yarjejeniyar mai cike da tarihi da aka kulla bayan shafa shekara ana tattaunawa da Sudan ta kudu ta karɓi bakunci ta yi tanadin raba mukamai haɗa jami'an tsaro, 'yancin kasa da kuma dawo da waɗanda suka bar muhallansu a cikin shekarun da aka kwashe ana rikici. Prime Minister Canada Justin Trudeau ya ce ƙasarsa ta cimma yarjejeniya jiya Litinin tare da kamfanin Novavax da Johnson & Johnson na samar da miliyoyin allurar rigakafin coronavirus da suke gwadawa. Yarjejeniyar biyu na Canada sun biyo bayan wata yarjejeniya daban tare da kamfanin Pfizer da Moderna da aka sanar makonnin da suka gabata. Kuma wannan shine misali na baya-bayan nan da ƙasashe suke hanzarin samun rigakafin.
Masu sauraro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sabbin rahotanni da wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa taziya ga iyalan gidan Tanko Malam Hamza da gidan Dikko a Birnin Kumasi na rasuwar 'yar uwarsu Hajiya Sukaina matan Idi Kwatakwa wanda za yi addu'ar uku an jima kaɗan a Abuwabu a Kumasi. Taziya ta musamman ga Malam Muhammad Rashad Yalwa da kawun marigayiyar Malam Abdulmumin mahaifin Dr. Raufu da shi Dr. Raufu kansa da mutawallin sarkin zangon Kumasi Muhammad Dagibu da Malam Adamu Tanko Malam Hamza. Allah ya ji kanta da sauran magabata. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da Cuba Hero Gedoni wanda ya bada umurni da ma injiniyanmu na wannan safiyar Baba Yakubu Makeri da na shirya kuma na gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa a kasance da muryar Amurka in an jima kaɗan da hantsi da misalin ƙarfe 8 na safiyar nan. Assalamu alaikum.